Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana wannan kana akan mitoci 25 31 da kuma 49. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 22.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyyar kuma da lol. Sai kuma tasha Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu raro assalamu alaikum Sarfil Hashin Gumelle tare da Maryam Dauda da masu sauran abokan aiki muka saki kawo muku wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau ranar Alhamis 19 ga watan Disamba shekara ta 2019. Cikin shirin za ku je da takaddama ta kunno kai bayan watsi da kudirin neman sauya tsawon wa'adin mulki a Najeriya. Haka kuma kan wannan batu ne ma za mu buɗe layin wayar mu domin ku kira mu ji daga gare ku. Tambayar mu ta yau ita ce menene ra'ayinku game da yunkurin da aka yi na mayar da wa'adin shugaban ƙasa da gwamnoni shekara 6 guda ɗaya maimakon shekaru 4 da aka saba yi. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alama tarawa 1-202-205-5555. Haka kuma za ku ji cewa hukumar kwastam mai kula da jihohin Oyo da Osun ta kama kayayyakin miliyoyin naira ciki har da tabar wiwi. Sai kuma labaran wasanni daga Najeriya, amma kafin nan sai a gyara zama fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kwana ɗaya bayan da majalisar wakilan Amurka ta tsige shugaba Donald Trump, shugaban majalisar wakilan Nancy Pelosi ta ce ba za ta tura wa majalisar dattawan ƙasar takaddun tuhume-tuhumen da ake yi wa shugaban ba, ko kuma ta zaɓi masu bincike na musamman har sai majalisar dattawan ta amince da ƙa'idodin shirin tsigewar. A wajen wani taron manema labarai da take yi a duk mako, Pelosi ta ce, "Idan muka ga abin da suke da shi, mu kuma za mu san abubuwan da za mu tura musu." Majalisar Dattawan Amurka ba ta da izinin fara shari'a akan lamarin har sai ta samu takardun tuhume-tuhumen tsige Trump daga majalisar wakilai. Har ila yau dangane da batun tsige shugaba Trump, babban alkali John Roberts, wanda ke da alhakin kare mutuncin kotun kolin Amurka, na fuskantar babban kalubale ta bangaren sauraron shari'ar tsige shugaba Trump a wata mai zuwa. Wannan shine karo na uku a tarihin Amurka da majalisar dattawan kasar za ta yi nazarin hujjojin da 'yan majalisar wakilai suka tattaro. Bayan haka su duba su ga ko ya dace su tsige shugaban daga makamansa ko a'a. A matsayin shugaban kotun kolin Amurka, Roberts, wanda gwamnatin jam'iyyar Republican ce ta nada shi, a cikin 'yan shekarun nan ya sha bayyana cewa kotu ba ta shiga harkar siyasa. Wata hukuma ce da ke da hakkin gudanar da harkokin shari'a da tabbatar da adalci. Ko da yake a yayin da ya karbi shugabancin kotun a watan Janairun da ya gabata, shi kuma ke jagorantar shari'ar tsige shugaba Trump da wasu da yawa ke gani kusan za a wanke shi. Dole ne Roberts ya fito fili ya nisanta kansa da galibin 'yan Republican din da ke kare shugaba Trump. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Alhamis, wata kotu a kasar Philippines ta sami wasu sanannun 'yan siyasa waɗanda 'yan uwa ne da laifin aikata kisan gilla akan wasu mutane su 57 a shekarar 2009, ciki har da wasu ma'aikatan yada labarai su 32. Kotun wadda ke birnin Manila ta yanke wa Andal Ampatuan Jr. da wasu 'yan uwansa hukuncin ɗaurin rai. Wannan shari'a ta kunshi mutane fiye da 100 da aka zarga. Wasu mutanen sama da 10 kuma an yanke musu hukunci mai sassauci, yayin da aka wanke wasu bisa rashin hujjoji. Kisan gillar ya auku ne bayan da wasu 'yan bindiga suka toshe hanyar da wata tawagar 'yan uwa da magoya bayan wani ɗan siyasa, Ismail Mangadadutu, a lokacin da suke kan hanyarsu ta kai fam ɗin da Ismail ya saya na tsayawa takarar kujerar gwamna a lardin Maguindanao. Hukumar Lafiya ta Duniya ta WHO ta ce har yanzu rashin tsaro da rashin samun damar shiga wuraren da ake yawan samun tashin hankali a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sun zama babbar barazana a ƙoƙarin kawo ƙarshen annobar cutar Ebola. Rahotanni a baya-bayan nan sun tabbatar da cewa an samu mutane 3,354 da suka kamu da cutar, ciki har da mace-mace 2,218. Jami'an kiwon lafiya na nuna damuwa akan cewa ci gaban da aka samu wajen dakile cutar Ebola a arewacin lardunan Kivu da Ituri zai zama tamkar mai da hannun agogo baya saboda fadan da kungiyoyin 'yan bindiga ke yi a wuraren. Hukumar ta WHO ta ce an kawar da mummunar cutar a wasu yankunan kula da lafiya 25, ta kuma ce ana samun akalla mutane 4-10 da ke kamuwa da cutar a duk mako a wurare 4 a cikin 'yan makonnin nan. Ko da yake shugaban bangaren kula da ayyukan gaggawa a hukumar ta WHO Michael Ryan ya ce a kwanan nan an samu karin adadin waɗanda suka kamu da cutar a yankin kula da lafiyar Mabalako da ke arewacin Kivu.
Maryam Dauda kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, daga dukkan alamu takaddama ce ta kunno kai bayan watsi da kudirin nan da ake nema domin bawa shugaban kasa da 'yan majalisu daman yin wa'adin mulki daya na tsawon shekaru 6 a majalisar dokokin Najeriya, domin kuwa su na ganin an yi hanzarin fatali da kudirin. Ga rahoton da wakili sashen Hausa na muryar Amurka Madina Dauda ta hado mana.
Kaunin 'yan majalisar sun rarrabu akan wannan batu na bawa shugaban kasa da ma 'yan majalisun wa'adin mulki na tsawon shekara 6 wanda ba za a sabunta ba, a yayin da wasu ke tunanin a ƙara yawan shekaru, wasu na tunanin rudani zai kawo. Sanata Yusuf Abubakar Yusuf ya ce duk da cewa an makara a yanzu, amma shi dai zai so a ƙara yawan shekarun.
Da zan so yadda ake yi a America sai a yi, akwai inda ake cewa midterm election, wanda shi shugaban ƙasa ya zamanto lokacin da ake zaben shugaban ƙasa ba lokacin ne za a yi zaben 'yan majalisa ba. Tsakanin zaben shugaban ƙasa da gwamnoni da kuma shugaba da kuma majalisa ya zamanto ko shekara biyu tsakanin su. Da lokacin da ake zaben shugaban kasa ba lokacin za a yi na majalisa ba, majalisa tana gudu. Amma mai mutum zai da shekara 6, koko idan muna so mu kai zuwa shekara 8 a jere. Ga Rwanda har yanzu shi yake mulki, kuma akwai development a wajen, kuma ba mulkin soja bane, ba mulkin gurguzu bane. So yarda ne da mutane don su tabbatar da abinda wannan ya fara ya gama. Yanzu kama a ce tafkin mambila da za a ɗauki shekara 7 ana yi, to idan aka yi shekara 4, bayan shekara 4 wani ya zai kai shi fa bai yarda da wannan ba, ya za a yi.
Amma ga ɗan majalisar wakilai Sada Soli Jibiya, ɗaya cikin waɗanda suka yi watsi da ƙudurin, yana ganin a bar shi a shekara 4-2 zai fi.
Magana ita ce in aka ce za a canza tsarin shugabanci na ƙasa ko shekaru nawa shi shugaban ƙasa za ya da 'yan majalisa, muka dima muka ga fitina kawai za kawo. Ya ce mana shugaban ƙasa a bashi shekara 6 kawai daga nan ya gama. Wato abinda mutane bai su la'akari ba, shekara 1 ko shekara 1.5 ake tsarin jadawalin yanda ma ake zabe a Najeriya. Saboda haka kenan aka ce shekara 6 shi shugaban ƙasa, shekara 4 kawai zai zama mulki, shekara 2 an shiga fafutukan maganar na zabe.
To sai dai ɗan majalisar wakilai Balaraba Abdullahi Salame ya ce ya fi ganin shi a wa'adi ɗaya na shekaru 6 ɗin, kuma ya bada hujjarsa.
Da na ra'ayi ne, da gaskiya mun yarda da ayi wannan a bada shekara 6, domin wannan zai ceci Najeriya, kuma zai ceci siyasa, kuma zai kawo kariyar tattalin arzikin ƙasa. Saboda idan mutum ya hau ya san zai shekara 6, cikin shekarar nan 6 akalla shekara 1 zai yi kokari ya ga cewa ya sabar da kansa da yadda ƙasa take. Shekara 3 kuma zai yi kokari ya ga cewa ya bar wani abu wanda mutane za su ga cewa ya yi mulki. Shekara na 4 zai tsaya ya tabbatar da an samu mutumin kirki, an kafa shi, kuma ya handin uba cikin kwanci hankali. Amma yanzu wannan shekara 4-4 da ake yi hajja bata arzikin Najeriya ake yi.
A zamanin mulkin tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan ma wannan dokar ta wa'adi ɗaya shekara 6 babu sabuntawa ta sha kaye. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To Madalla a gaida Madina Dauda to daga birnin tarayya Abuja sai jihohin Oyo da Osun inda hukumar kwastam mai kula da yankin ta ce sanadiyar rufe bakin iyaka ta kama kayayyaki na miliyoyin naira ciki har da tabar wiwi kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin ya hado mana Hassan Umar Tambuwal.
Hukumar kwastam mai kula da jihohin Oyo da Osun ta ce a lokacin da aka rufe iyakokin Najeriya da wasu kasashen Afirka zuwa yanzu ta kama kayayyaki na miliyoyin nerori ciki har da tabar wiwi, shinkafa, tsofaffin tayoyi, motoci da dai sauransu. Alhaji Abdullahi Zulkifli Argungu shine controller kwastam mai kula da jihohin Oyo da Osun.
Kin wannan lokacin na reboda muka kama wiwi wadda ta kai miliyan 100 da 57 mun nuna ta a cikin September amma duk cikin wannan lokacin rebo da ne mun kama shinkafa 2,540 mun kama tukumbo guda 12 akwai motocin da aka yi amfani da su na daukar kayan nan guda 25 akwai buhun shuga 15 akwai a okirka gonjo bell 40 akwai ne takalmi guda 6
kuma ita wannan tabar wiwi ina aka fito da ita kuma ina za a da ita
tabar wiwi wadda ta yi kama da dan computer karami a Ghana ake yin ta ana fadan cewa ba wiwi kawai ke ciki ba akwai chemicals akwai abubuwan sinadarin da ake haɗawa a ciki wanda ke ƙara mata ƙarfi shi yasa take da tsada akwai wani abin da daya an ce wani wuri yana kai 150 wani ma ya ce ya sai da shi 200 daga Ghana aka biyo Togo aka biyo Benin aka shigo da ita Nigeria
a wannan shekara kamar haraji naira nawa kuka tara ma gwamnatin tarayya
a wannan shekarar ana neman mu tara kuɗi biliyan 30 January zuwa December amma mun samu nasarar tara kuɗi naira biliyan 34 da miliyan 686 876 da naira 967 da kobo 80 ba da na December ba mun samu ƙarin kusan miliyan 5 bisa da abin da ake nema a wajenmu a wannan lokaci
mutane nawa kuka kama
mun kama mutum 24
mutane nawa aka hukunta a cikin mutanen nan
biyu suna gidan yari daya yana sel da zaran aka koma kotu tunda an tabbatar da dullafin sa insha Allah da an koma kotu zai
kamar wannan smoga da ake yi a Najeriya ana shigowa da kayayyaki kala-kala ko iri-iri a takaice menene illar smoga ga kasa
illa yana tabbatar da tattalin arzikin kasa a harkar kuma tsaro yana kawo illa ga harkar tsaro saboda ta wannan jejin ne da ake bi ana shigowa da wannan kayan ake shigowa da bindigogi barna gari daga wasu kasashe suna shigowa suna mana banna a kasa
a ƙarshe wani kira gare ka ga yan Najeriya musamman masu yin wannan smoga
duk abin da zaka yi kai tunanin baka da kasa ba mu da kasa bayan Najeriya ba mu da kasa duniya wadda ta wuce Najeriya idan muka yi banna kanmu muka yi wa duk abinda wanda ke dauko abinda zai ci da mutane kuma kamar yanzu wiwi din nan kamar gwanjo kamar shinkafa da ta expire lokacin da ya wuce duk wanda ka dauko wani ya cutu kai ma kana da kamisho a ciki kuma duk lahira za mu ci idan ana duk abinda ake na neman kuɗi a tuna da Allah
Alhaji Abdullahi Zulkifli Argungu kenan controller kwastam mai kula da jihohin Oyo da Osun Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
kar a sha kwaya kwaya ku ba ta da kyan jama'a ku saurara to kar a sha kwaya
to na kai ki a gaida Hassan Umar Tambuwal in an jima ka dan zan bude muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku menene ra'ayinku game da yunkurin da aka yi na mayar da wa'adin shugaban kasa da yan majalisu shekara 6 guda 1 maimakon shekaru 4 da aka saba yi maudu'in mu na yau kenan a shirya a kira in an jima ka dan kafin nan a shakata da wannan waka
yan kasa ta Najeriya da ke nake kwatance ashe ke nake ta kishi ashe bazan iya inya da ke ba bazan iya umance da ke ba wai me ake nufi kasar mu ba kamar tanni na ce wai me kuke nufi ban so ni kasa ta ta umace
Shamuya, they come again.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To madalla mun samu kiran mu na farko daga Bauchi. Wane ne kan layi?
Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin Madaki a jihar Bauchi.
To mallam Ayuba, ka ji abin da muke tauna a yau. Menene ra'ayinka?
Ni lallai ba na goyon bayan wannan ra'ayi. A bar shi a shekara hurhudu sau biyu, yin hakan shine zai kawo mana mafita mu kasan nan. Sannan kuma akwai kudure-kudure da dokoki da ya kamata a yi ma Najeriya mai kyau, ba wannan kudurin ba ne. Lalle ni ina goyon bayan a bar shi shekara hudu sau biyu,
wato yadda aka saba yi kenan.
Na mai magana Ayuba Garba Imam kafin ma da ake a jihar Bauchi.
To mallam Ayuba, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Kaduna. Wani ne aka layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin wa alaikum salam.
Malam Sharifi Lahashin Gumal, barka da yammaci.
Yawwa, barka da yamma.
Sunana Alhaji Musa Ngaro, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kadunan Najeriya.
To Alhaji Musa, kana tanan ganin wato a sauya wa'adin nan ko kuma a bashi yanda yake?
Ai, kaga dai mu a bagarar da muke faɗi a kodayaushe, in kuduri za a kawo, akwai kudurin da ya kamata a kawo wanda zai taimaki al'umma, zai taimaki al'umma ƙasa. Ga talakawa nan sai yunwa suke fama da shi da wahala. Akwai ƙauyukan da ba su taɓa ganin wutar lantarki ba, akwai ƙauyukan da ba su taɓa ganin ruwan famfo ba. Ya ba za a kawo irin wannan kudurin ba, sai a kawo kudurin da za a yi maganar wai wani shekara shida, shekara hudu. Ai, idan aka mai da shi shekara shidan nan, akwai matsalolin da za su biyo baya. Saboda yanzu misali yau a ce ni ne gwamna a matsayina, an zaɓe ni gwamna shekara shida da zan yi, ba zan kuma ƙara nema ba. To duk inda na san zan sa kufin wannan dukiyar, duk abin da handama da zan yi zan ta zan yi, domin ba na neman wani
takara. Wato dai a yanzu a takaice dai, a takaice dai,
ni ana ra'ayi da ya dawo, ana ra'ayi ni ban ga wani amfanin wani gyara kundin tsarin mulki a dawo shekara shida ba.
To mun gode Alhaji Musa Ngaro da wannan ra'ayi naka. Wani ne akan layi kuma daga ina?
Ibrahim mai wankin hula a garin Maigode a Kemba.
To mallam Ibrahim mai wankin hula, muna sauraron ka, menene ra'ayinka game da wannan batu?
Eh, to ra'ayina ka san wayannan mutanen duk wani abu da zai amfani talakan Najeriya ba za ka taba jin sun kawo kudirin shi a majalisa ko a wani zaure na tattaunawa ba.
Wato kana ganin wannan kudiri ba zai amfani talakawan Najeriya ba?
Na wannan nasu ne. Idan ba nasu ba ne ba, ba za su tsaya su ce za su tattauna a kan shi ba. Ai, kamar yadda Alhaji Musa Ngaro ya faɗa, akwai abubuwa da dama wanda yake ya kamata su zauna, in doka ne a sa doka wanda yake zai amfani ƙasa, kuma sannan zai amfani talaka a ba su kawo shi. Abin da zai amfani su shi ne kawai gaban su.
To Ibrahim mai wankin hula, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bar mu je jihar Niger. Wane ne akan layi?
Sunana Siraja Musa, shi daga jihar Niger.
To mallam Siraja, menene ra'ayinka yau?
Gaskiya ra'ayina, ni ba na goyon bayan a ce wai a yi shekara shida, ta yi shekara hudun nan. Idan ka fara kafin kai shekara hudun ka ba ka kyautata ba, kaga shi kenan ka fito da za a kara zaɓarka ba.
To mallam Siraja Musa, mun gode kwarai da gaske. To daga jihar Niger, bari mu ɗan goma zuwa Ibadan. Wani ne akan layi daga Ibadan?
Ana mantuwa da Garba daga Ibadan.
To mallam Garba, menene ra'ayinka?
To ni gaskiya ra'ayina, goyon bayan a ce shekara shida, wannan tsarin mulki na banza ne, gyara ne suke yi na banza dohi. A zo ƙarshe da hudu abinda suke so.
To mun gode mallam Garba da wannan ra'ayi naka. To bari mu je Wari. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
Ana magana da Ibrahim mai shayi a Sokoto, Wari.
To mallam Ibrahim, muna sauraron ka, me zaka ce game da wannan batu?
Gaskiya ya kamata ƴan majalisa su fara abin da suke damuwar talaka a Najeriya, ba magana wai kudurin shekara shida da shekara ko shekara. Ya dace su muna adalci ne talaka a Najeriya.
To kuna zuwa kuna faɗa wa ƴan majalisun da kuka zaba irin wannan abu da ka faɗa? Malam Ibrahim. Malam Ibrahim. Ɗayan majalisun da kuka zaba kun taba aika musu wasiƙa ko kun je kun ga musu irin wannan su daina irin wannan?
Ai alhamdulillah Malam Abizo. Ai wannan ma ba ƙaramin sako ne kuka ba mu mutalaka ba. Mu a matsayin mu na talaka. Wannan gidajen America ba ƙaramin sako shi ke ba mu zaka shugabanni ba.
To Malam Ibrahim mun gode kwarai da gaske, amma shawara da zan baka shine ku rinka tuntubar waɗanda kuka zaba domin ku ga musu bukatun ku abin da ya kamata su yi muku, ba wai ku kyale su haka kawai ba. To bar mu je zuru, wani ne akan layi?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Amin wa alaikum assalam. Ya suna malamin?
Sunana Nasiru Mamman, report to area Zuru Kebbi State, wanda aka fi sani a Nigeria.
To ma Nasir, muna sauraron ka, menene ra'ayinka kan wannan maudu'i da muke magana a yau?
Tsakani da Allah kun ware shiri ke na ba su dina dauke, wallahi ban san maudu'i ba.
To akwai batu idan ka saurari wato rahoton da muka mun kawo, rahoton da yake maganar watsi da kuduri da aka yi da aka gabatar ga ban majalisar dokoki na cewa a canza wa'adi na shugaban kasa ya zama shekara 6 sau daya tal maimakon a ci gaba da wa'adi 2 na shekara 4. Kana ganin canza wannan zai wani tasiri ko zai taimaka wa talaka a Najeriya?
A gaskiya wannan abu bai da wani tasiri, don yanzu idan aka ce a mai da shi shekara 6 a sauka, kuma za a yi kiro da wata dinin a mai da shi so 2 ya zama shekara 12 kenan. Ni tsakanin da Allah ba ni goyon bayan wannan ra'ayin, gara a ci gaba da yau. Yanzu ma yadda ake ba su so ka ina ga an kai ga 6 an kai ga 12.
To ma Nasiru, to mun gode kwarai gaske da wannan ra'ayi naka. Bar mu je Kaduna, wani ne aka layi da Kaduna?
Sharifilu Ashunguwa, barka da lasari.
Yawa, barka mu dai.
Sunana Mursala ne, ina kiran ku daga garin Gaso da ke a Kaduna a tarayyar Najeriya.
To Malam Mutula, ka dai saurari batun da muke magana a yau.
To Sharifilu, ni na ma wannan ni na ga mu mutalaka ga wannan tsari ma bai da wani ma bukata ko ma bai da wani abin da zai iya faɗa a kai, tunda dama da yawa za ka ga yanayin tsarin mulkin kai masu je wanda suke da daman su je siyasa zama na abu ne a mulki a ƙasar nan, suke ɗauki da farin ciki da azarbatsinsu da sun samu wannan dama.
Wato wannan dai ba zai taimaka talaka ba ko kaɗan kenan? Wannan ba zai taimaka wa talaka ko Najeriya ba gaba ɗaya?
Ai ba abin da canza, kawai dai ma za su ƙara mana rikicin siyasa ne a ƙasar wannan ɓangare cegoce da wannan kai zafi daidai ne ta addu'a Allah ya kiyaye. Amma ko shekara 4 ne ba abin da zai canza, ko shekara 6 ne ba abin da zai canza, kawai dai Allah ya sa mana zaɓa wannan fi alheri.
To amin ya rabu mamba salamun gode kwarai gaske da wannan ra'ayi naka. Bar mu je Adamawa, wane ne akan layi?
Kuna tare da Malam Umar Kekel.
To Malam Umar, menene ra'ayinka game da wannan? Kana ga zai ce maka Najeriya ko talaka a Najeriya?
Ra'ayina akan wannan abu ni kan bani da goyon baya aka, amma in za a yi ma a bar sai baba ya sauka tukunna ga abin da za a yi.
A bar sai ya sauka tukunna ga abin da an yi watsi da kudurin, muna son mu ji ra'ayinku ne. To muna je son mu ji ra'ayin wato 'yan Najeriya dai game da wannan batu. To mun gode kwarai da gaske. Bari mu ji Azare, wane ne daga Azare?
Alhaji Abdullahi ne daga Azare.
To Alhaji Abdullahi a gurguje, menene ra'ayinka?
Ni ra'ayina bana goyon bayan wannan shekara 6 hudun ma da ake karewa barantana, kuma shugabannin wasu shekara hudun ma wasu suna abin da bai dace ba, kuma ka zo ka ce an ba shekara 6 kaga tsarin da zai abin nan ba. Kuma wannan abu ne wanda ya shafi su kansu shugabannin, ba wanda zai shafi al'umma da talakawan Najeriya ba.
To
wannan
haka. To mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka, kuma da dagwaye kuma ka karshen dagwaye mu a yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kaimu, za mu bude layin ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Mun gode. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, wanda yanzu a kun muke cewa karfe 4 saura minti 6 na yamma. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Kasar Belgium ta karashe shekara ta 2019 a zaman ta daya fagen ta maula a duniya, shekaru 2 kenan jere da juna. Kasar da take nahiyar Turai ta koma darewa mataki na ɗaya ne tun sa'ar da ta haye kan matsayin a Disamban bara, bayan samun gagarumar nasara a wasannin ta na ƙasa da ƙasa. Faransa da ta lashe kofin duniya na shekara ta 2018 a kasar Rasha ita ce ta biyu a duniya, yayin da Brazil da ta taba lashe kofin duniya har sau biyar take ta uku a jadawalin mafibitan kasashe a fagen kwallon kafa na wannan watan da hukumar kwallon duniya wato FIFA ta fitar a yau Alhamis. Ingila da Uruguay ne na hudu da na biyar, Argentina tana ta tara, yayin da Colombia ta ratso daga kasa ta rufe cikon ta goma a jadawalin. A nahiyar Afrika kuma Najeriya ta ci gaba da rike matsayinta na kasa ta 31 a jadawalin na duniya, tana kuma matsayin ta uku a nahiyar Afrika sama da zakarun gasar cin kofin nahiyar Afrika na bana Algeria wacce take ta hudu a nahiyar. Senegal ta ci gaba da kasancewa ta daya a nahiyar Afrika bayan da ta karasa shekara a matsayin ta 20 a duniya, yayin da Tunisia take bin ta a matsayin ta biyu a nahiyar Afrika kuma ta 27 a duniya. Kasar Rasha ta shirya tsab domin daukaka kara akan hukuncin da aka yanke mata na haramta mata shiga dukkan manyan wasanni tsawon shekaru hudu. Hukumar yaki da amfani da kwayoyin kara kuzari a wasanni ta duniya ita ce ta yanke wannan hukuncin. To amma takwararta ta kasar Rasha ta ce san bata amince da hukuncin ba, haramcin na nufin san ba za a kafa tutar Rasha ba, ba kuma za a rera taken kasar ba a gasar wasannin Olympics na shekara ta 2020 a Tokyo da gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta shekara ta 2022 a Qatar. Hukumar ta Rasha ta ce za ta tsara wasika zuwa ga hukumar ta hana amfani da kwayoyi ta duniya a madadin shugaban kasar nan da kwanaki 10-15. Zakaran damben duniya Anthony Joshua ya tare aradun amincewa da tayin yan dambe da yayi wa Tyson Fury, bayan da Fury din ya amince da tayin kafin gwabzawar sa ta gaba da Deontay Wilder. Fury zai fafata da zakaran dan kasar Amurka a watan Fabrairu a sake fafatawar takarar lashe kambun duniya. Joshua da ya sake karbe kambun sa na duniya daga dan kasar Mexico Andy Ruiz a Saudi Arabia yayi masa tayin hannun yan dambe dake alamta neman sake karawa, wanda shi kuma Fury ya karba da hannu biyu. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
To a gaida Murtala, da wannan muka zo karshen mu na karshe labarai, amma wannan karin a takeice.
A takaice, kwana daya bayan da Majalisar Wakilan Amurka ta tsige Shugaba Donald Trump, Shugabar Majalisar Wakilan Nancy Pelosi ta ce ba za ta tura wa Majalisar Dattawan kasar takardun tuhume-tuhumen da ake yi wa shugaban ba, ko kuma ta zaɓi masu bincike na musamman har sai Majalisar Dattawan ta amince da ƙa'idodin shirin tsige shugaban. A wajen wani taron manema labarai da take yi a duk mako, Pelosi ta ce idan muka ga abin da suke da shi, mu kuma za mu san abubuwan da za mu tura musu. Har ila yau dangane da batun tsige shugaba Trump, babban alkali John Roberts, wanda ke da alhakin kare mutuncin kotun kolin Amurka, na fuskantar babban kalubale ta bangaren sauraron shari'ar tsige shugaba Trump a wata mai zuwa. Wannan shine karo na uku a tarihin Amurka da Majalisar Dattawan kasar za ta yi nazarin hujjojin da 'yan majalisar wakilai suka tattaro, bayan haka su duba su ga ko ya dace su tsige shugaban daga makaminsa ko a'a. A yau Alhamis, wata kotu a kasar Philippines ta sami wasu sanannun 'yan siyasa waɗanda 'yan uwa ne da laifin aikata kisan gilla akan wasu mutane su 53 a shekarar 2009, ciki har da wasu ma'aikatan yaɗa labarai su 32. Kotun, wadda ke birnin Manila, ta yanke wa Andal Ampatuan Jr. da wasu 'yan uwansa hukuncin ɗaurin rai. Wannan shari'ar ta kunshi mutane fiye da 100 da aka zarga, wasu mutanen sama da 10 kuma an yanke musu hukunci mai sassauci, yayin da aka yi wanke wasu bisa rashin hujjoji.
To madalla, masu raro da nan muka karshe shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma a ziyarci shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta tayana gabatar da shirin, da kuma Julie Leather Scrum wadda ta ba hada shirin, da ba da umarni da ma injiniyan mu ne Justin, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.